sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen Hausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum mahabbul lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karatu baba ya kuma kiri Taron kolin kungiyar manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki ta G20 ya zo karshe a jiya Asabar da zanga-zangar nuna fushi ga manufofin taron da kuma abubuwa da shugaban Amurka Donald Trump ya gudanar da suka dauke hankali ga akan daga ainihin taron kolin. Shugaban Trump ya samu tattaunawa mai ma'ana da shugaban Russia Vladimir Putin inda suka kulla yarjejeniyar takaitaccen tsagaita wuta a kasar Syria kana yayi alƙawarin gaggauta kulla shirin ciniki da Burtaniya. Sai dai sanarwar bayan taron ya bayyana ƙarar cewa shugaban na Amurka ya saba da sauran shugabanni 19 na kungiyar G20 akan shirin canjin yanayi da kuma yanda shugabannin suka dauki manufar Trump na fifita Amurka akan komai a matsayi na keɓance kai ne. A cikin sanarwar ƙarshen taron shugabannin sun amince da yaƙi da shirin kare masana'antun cikin gida da kuma kuntatawa kamfanonin ƙasashen waje. Shugaba Trump ya shirya ganawa da wasu shugabanni bayan taron kamar Prime Minister Burtaniya da shugaban Indonesia da na Singapore da Prime Minister Japan da kuma shugaban China. Dakarun tsaro na Iraki sun amince da sun ce dan da sa'o'i kalilan za su ayyana nasarar kwace ilahirin birnin Mosul wanda zai kawo ƙarshen rabin daular da ISIS suka yi ikrarin kafawa. Halkwatan kula da ayyukan yaki da Daesh ta faɗa a jiya Asabar cewa dakarun suna ci gaba da tunkara abin da ya rage na 'yan ta'addan saurakin su dangana da bakin kogi. Wani kakakin ma'aikatar sojin Iraki ya faɗa da safiyar jiya Asabar akan talbijin kasar cewar shingayen tsaron 'yan tsagero wato yana ci gaba da faduwa. Ya ce saura taku kaɗan ne su kwato sauran gidaje da suka rage a hannun 'yan Daesh, daga nan ne za su ayyana samun nasara. Shi ma wani babban sojan Amurka Brigadier General Robert Sofge ya ce ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Faransa na AFP a birnin Bagadaza cewar dakarun Iraki suna gab da samun nasara a wannan yaƙi. A wani gefe kuma kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai hari da ya kashe akalla mutane 23 a arewacin Sinai a kasar Misira. Kungiyar ta Daesh ta bada sanarwar ce da yammacin shekaran jiya Juma'a akan dandalinta da yanar gizo. Jama'an Misira sun ce wata motar 'yan kunar bakin wake ta tarwatsa kanta a wani shinge da gabon cikin sojoji da sojojin suka kafa a arewacin Sinai. Yayi wannan harin da aka kai a kusa da kan iyakar garin Rafa, wasu 'yan bindiga da suka rufe huskokin su sun je wurin a cikin motoci kuma sun harbe sojoji da ke wurin guda 60 da bindigar da ake kira mashin gan a cewar jami'ai. A lokacin da kura ta lafa bayan harin, 'yan bindigan sun yi awon gaba da makamai da harsashe daga shingen sojojin kafin su arce, in ji jami'an. An dai kashe wasu 'yan bindiga a wata musayar wuta da suka yi kafin su arce su bar motocin nasu. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An fi da madugun 'yan adawan Venezuela Leopoldo Lopez daga gidan yari zuwa gidansa ana tsare da shi bisa dalilin rashin lafiya bayan ya kwashe sama da kimanin shekaru 3 a gidan yari na sojojin ƙasar a cewar lauya na Lopez da kuma kotun kolin Venezuela a jiya Asabar. Wata sanarwar kotun ta ce an yi wa Lopez afuwa ne dalilin rashin lafiya da yake fama da shi kana a shafinta na Twitter. Kotun ta ce shugaban kotun kolin Michael Moreno ya yi wannan afuwa ne a ranar Juma'a. an tsare Lopez mai shekaru 46 da haihuwa a cikin watan Fabrairu shekarar 2014 bisa zargin tada fitina a lokacin zanga-zangar injinin gwamnatin wanda ya sanadiyar mutuwar mutane uku kana wasu da dama suka jikata. Bayan shekara ɗaya kuma an yanke masa hukuncin zaman kaso na shekaru 14. Lawyer Lopez dan asalin ƙasar Spain Javier Cremades ya faɗa a birnin Madrid cewa Leopoldo Lopez yana gidansa a Caracas da matansa Lilian da kuma ƴaƴansa, sai dai har yanzu ba shi da cikakken ƴanci saboda hukuma ce take rike da shi. Dakarun sashen bababamai na Amurka da haɗin gwiwar dakarun Koriya ta Kudu sun gudanar da aikin nuna yadda wasu na'urori ke aiki a kan iyakar Koriya ta Arewa.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya ce gwamnatinsa ta fi ba da fifiko ga ci gaban ilimi tun lokacin da ya kama aiki a zaman gwamna a jihar Katsina, kamar yadda za a gani a kudade da gwamnatin tasa take warewa ga sashin ilimi. Gwamna Masari ya bayyana haka ne a tattaunawa da yake wakilin sashin Hausa Zaharuddin Sani Funtuwa.
Mu dai abin da muke da shi tsarinmu na ilimi shine wato za mu kashe mafilin jayan kuɗi a sashen ilimi. Bara mun kashe 22% na kasafin kuɗinmu. A bara intervention wato sa hannu a primary education kawai abinda mun kashe ya kai about 3 billion a primary education. A secondary education mun kashe about 2 billion. Duk abinda muke yi muna rehabilitating da constructing new classrooms and dormitories domin akwai overpopulation. Amma we cannot address addressing issue na overpopulation sai ma mun gyara makarantun sun yadda suke ma yanzu ba makarantu bane.
Kana nufin idan na zaga duka waɗannan makarantu irin wannan abin da kake cewa zan ganin shi kenan?
Duk abinda muka ce mun yi mun kalubalanci kowane irin mutum yace ba yi. A waɗannan 361 bayan da ba mu yi aikin primary education kuma duka boarding secondary schools namu na mata in particular yanzu abinda ya rage mu yi na mata ba su wuce 4 ko 5. Amma duka inda boarding yake da nan maza da abin muna over 20 boarding schools and then Allah ya da by end of this year karshen wannan shekara dukkan zai mun complete rehabilitation nasu kuma mun kara musu dormitories saboda wani dormitory din da aka yi shi a dakin 72 kaji akwai mutum 100 yara balagaggu zaka je ka samu aji akwai ajin da ke da 200 wannan shine picture din.
Akwai wasu da suke ganin ba wai aita yawan gina azuzuwa ba. A gwamnatin ka wani tsari kuke da shi domin su ma malamai su ji dadin koyarwa da su waɗannan dalibai da kuka halanta musu?
Ba mu taba yin kasa wurin biyan albashin malamai ko kudin kananan hukumomi suka zo. Abinda muke fara cirewa albashin malamai shine na farko abinda muke fara cirewa, sannan abinda ya rage mu cika mu biya albashin sauran ma'aikata. Kuma yanzu haka nan za mu dauki malaman makaranta daga primary zuwa secondary kamar 1,934.
Amma girma gwamna idan aka ce kyautatawa wato kyautatawa malamai ana nufin ba wai albashi ba wato kyautatawa ta musamman irin a ce a bangaren irin allowance haka ya kuke yi?
Menene walfaya ba allowance na su ba? To ba wanda ke bin mu bashin allowance koda na kwana ɗaya ne. Sannan kuma muna masu training yanzu kuma muna yin irin workshop din nan for malamai. Wato abin da zaka lura shi akwai wato investment din da ake yi daga jiha zuwa federal akan ainihin education. A wannan kalin ba a taba yin ilimi shi ba. Ko wannan kashin kasafin kuɗi na bana na jihar Katsina fiye da kashi 20 a ilimi zai tafi. Ilimi shine number 1 shi fi kowanne samun kaso mai sauka.
A mu girma gwamnati tana nufin yanzu idan Allah ya kai mu ƙarshen shekara za mu ga abin da yafi shekarar da aka baro.
Amma zaka daure ka zaga yanzu ka dauka abin da kenan. To kaga in ka zo ƙarshen shekara zaka dasa ne lokacin da zaka iya gane cewa waccan shekara ga abin da yake rasa wannan shekara kuma saboda dazo ga abin da gani an kara bisa
akwai wani tsari da aka biyo da shi yanzu wato wannan tsari shine tsari na cedda yara yan makarantu musamman na makarantun primary ko anan jahar Katsina ina aka kwana
sun zo sun mana gwada mana yadda wato tsari yake tsari ne na cedda da yara daga aji ɗaya zuwa aji uku na primary yanzu sun abin yana karkashin wato department din girl child education yanzu haka za su na Abuja za a yi concluding to amma har yanzu misali a register ban san banda record din wanda aka dauka a register muna da yara a primary school about 1.0 gida lama din da koko matsalar da muke ciki yanzu ita ce idan ka je ka cire dan aji 1 zuwa aji 3 ka bashi abinci to shi dan aji 4 zuwa 6 fa so akwai matsaloli wanda dole sai an lura da su an gyara su zamu ga abin da za su bias sannan zamu ga abin da gwamnatin jiha za ta yi sannan mu ga yadda tsarin a fuska mai kyau ne tunda an ce kowanne mai abincin na ƙauyen da ake yi nan za a yi misali za ta yi mutane za su ci abincin da suka saba da shi to amma haka tana akwai wata primary din wanda yake dama ba komai na sai da auren to kaga yanzu sai kai creating wani wanda zai iya sana'ar yi wa yara abinci to akwai bukatun suna da yawa amma kuma masu yiwuwa ne haka idan abin ya zo kan kama to mu mutanen mu zamu tura su je Oshun Oshun sun yi wannan abu yanzu ya kai wajen shekara 8 to ya kamata mu je mu ga ya suka yi wa'annan matsaloli suka samu kuma ya suka yi maganin matsalolin
wato kana nufin cewa a takeice akwai alƙawarin wannan ciyarwa na waɗannan yara nan ba da jimawa ba kenan
da zaran mun samu bangaren gwamnatin tarayya su suka ce za su cidda aji 1 zuwa aji 3 to sai mun ga yadda wannan bangaren ya zo sannan mu tabbatar da lokacin da zamu fara da yadda zamu fara
to ko menene makasudin shirya taron bita ga mata da matar gwamnatin jihar Kebbi Hajiya Zainab Atiku Baguru take cikin watan azumi wannan ne karo na biyu da take shirya irin wannan taro abinda kuma wakilin sashin Hausa Maryam Atu Muhammad ta tambayi Hajiya Zainab kenan
abinda yasa daga farko muka kikiro irin wannan tsarin shine babu ilimin da yawa shine dalilin da yasa ake kikiro irin abubuwan nan ko ta fannin ilimin addini ko na boko zaki ga muna yawan yin abubuwa da suka shafi neman ilimi har dai ga ya mace a kasashen mu musamman jihar Kebbi babu ilimin mata ba su fitowa su nemi ilimin wasu ba wai dan ma ba kudin ba al'ada ya riga ya kafa cewa a mace ita kawai za ta yi aure ne kuma ta haihu shikenan namiji shine mai zuwa makaranta to bugu da ƙari kwanakin nan ko mazan ba su zuwa makaranta ilimi a arewa gaba daya akwai matsala shi yasa muke neman mu da muka dan samu Allah ya bamu muka yi muna kikiro irin wayannan tsarin wasu mu kira wasu daga waje kamar irin wanda aka yi jiya da ita Sister Maryam din ko da Allah zai sa iyaye su ga matan nan su saurari abin da suke faɗa kuma su yi amfani da shi a nasu gidajen har da maza ma idan aka yi irin lecture din nan akan sa shi ga cassette kuma muna fatan mazan ma za su samu su saurara kuma su bada dama ƴaƴan su mata su fito su yi nemi karatu
ranki dai idan muka koma ga kungiyar Hilwa wacce kike shugabanta yaya abin yake a halin yanzu
suna kokari gaskiya tare da hadin kan gwamnati za ku ga lokacin da aka fara enrollment na mata watan sa mata a makaranta mai girma gwamnatin jihar Kebbi da kanshi ya je yayi kaddamar da wannan taron sannan kuma kullum Hilwa tana zuwa gari-gari tana aiki da shugabannin ƙasa da iyayenmu na ƙasa da na addini a nuna musu dai muhimmancin kuma ana dan samu kwanaki an samu dan targade wanda ya nuna kamar jihar Kebbi yaran da suka yi jarabawa ba su wuce 60 ba to ko da aka je aka yi bincike sai aka ga ba haka ne ba yaran da suka yi register sun fi haka an dai samu kuskure kuma an gyara ko lokacin da suka zo ne suka zo da form din ba su zo da isasshe ba amma daga baya an zo an gyara irin haka dai abubuwa da yawa na faruwa wanda gwamnati ba ta da sanaya daga baya in sun zo sun gane akan gyara shi yasa ku aikin ku ke da kyau na yan jarida in kun ga irin abu haka ya faru in kuka rubuta wani zai gani kuma za a gyara
da shike muna da wayan su local government kaman guda 9 wanda ba su tura yan su sosai zuwa makaranta yaya al'amarin yake
to har ila yau aikin dai duk daya ne sai mun ci gaba da zuwa wurin su mun ci gaba da nuna musu muhimmancin zuwa makaranta akwai tsarin da ake kikirowa har biya ake conditional cash transfer ana iya a biya iyaye su bar yara su je makaranta gwamnatin tarayya tana aiki sosai akan wannan yadda za a yi da kuma ana ba su abinci akwai tsari da dama da aka shirya akan wannan in Allah ya yarda kuma da hadin kan uban kasa da shugabanni na addini za a iya a samu ci gaba
ko akwai wani karin bayani da kike so sannan matasa su samu domin zuwa makaranta
to matasa dai ku duba ku gani yanzu yau wanda ya makaranta na san suna yawan cewa eh kai makaranta baka samu aiki ba to in baka yi ba fa in baka yi ba abin yafi muni yanzu rayuwa duniya gaba daya wanda bai da ilimi ba a yi da shi da mai ilimi ake yi in muna son mu samu ci gaban kanmu na jihar mu da na kasar mu gabaki daya dole mu gyara
wani kira zaki yi wa iyaye game da ilimi ya ƴa mata
to ai kiran har ila yau shine dan Allah su yi hakuri su duba cewa ita ƴa mace ita ke rike da gida ita kuma ke rike da al'umma gaba daya ƴa macen nan in muka ilmantar da mace guda daya kaman ka ba gari daya ilimi ne saboda za ta zo ta haihu za ta zo ta samu yara ta koya musu ta gwada musu yadda ya kamata su tafi yadda al'amura amma in mata ba su da ilimi abubuwan sun fi lalacewa
Murya Ato Muhammad Murya Amurka daga birnin Kebbi Nigeria.
Haka dan a wannan taro da Hajiya Zainab Baguru ta shirya Hajiya Maryam Lemu wacce ta shahara wajen gabatar da kasidu ta yi kira ga mata su himmatu kan neman ilimi.
Gaskiya a musulunci yadda Allah ya gwada cewa kuma yadda Annabi ya yi maganan mata ya kamata mata su tashi tsaye su ci gaba su yi kokari su yi karatu an gaya mana a Qur'ani cewa mu nemi ilimi ko daga nan zuwa har China to ba a ce ko mu maza ko mata ba kowa ne in dai mu musulmi ba a bambanta ba yawa kuma farkon abin da aka ce mana farkon suran da aka yi revealing shine mu ikra shine mu yi karatu to mu yi karatu ba a bambanta ba kuma kowa kenan to ilimi na mata an ce na mace ita ce farkon makaranta uwa ita ce farkon makaranta ma yaro to in uwa ta yi karatu ita ce za ta san darajar abinda karatu yake ma yaronta yadda za ta taya shi ya ci gaba za ta san amfanin karatu shine ka gane komai daga magani ka gane komai daga abubuwan da za su taya ka kula da kanka za su taya ka san duk irin ma sana'an da ke waje da za ka iya yi ka taya kanka fita daga talauci su taya ka sa ka ci gaba kuma ka sa ƙasa ma ya ci gaba amfanin karatu kenan to in na mace kuma ta tashi tsaye abubuwan da na mace za ta iya yi in ta samu ilimi wallahi ba iyaka don muna da wani irin karfin hali da idan aka ba mu opportunity gaskiya ba karshen abin da mu zamu iya yi in muka samu irin wannan hanya in aka bude mana
to kamar sai wace wani irin hanyoyi ne mata ya kamata su bi a ilmanci domin su samu gashin kansu
duk hanya da kenan na farko baba na ya tada ni ya ce Allah first Allah da shi ne na farko so mu san addinin mu kuma mu san shi daidai yadda ya kamata sai na biyu shine boko don mu gane cewa yanzu yadda duniya yake abubuwa na canzawa kullum mu san cewa akwai opportunities a waje da zai taya mu mu hau ladder inda zai taimake mu muna cikin positions inda za su sa mu mu sa kasan nan ya gyaru to in muka ce za mu tsaya kawai a makarantar allo ba makarantar allo kadai ne son Allah kadai ne zai sa mu ci gaba ba. Of course sanin addini, son Allah, kishin Allah shine na farko, amma ko Allah ma na son mu yi balancing komi a rayuwarmu. So shi ma yana son mu ci gaba, yana son mu karu, kuma yana son mu yi amfani ma musulunci, mu yi amfani ma mutane a duniya. To so idan za mu tashi tsaye mu tabbata cewa mun taimaki mutane, da mu taimaki mutane a duk hanyar da Allah ya bude mana, kuma hanyoyin suna daga agriculture, suna education, karatu, suna makarantu, suna asibiti, a hanyar medicine ga sunan dai kala-kala. To so hanyoyin nan idan mutum ya samu ya je makaranta, za ka gan cewa akwai hanyoyi kala-kala, engineering ne, gyaran titi ne, duk dai kala-kala da zaka iya shiga da zai taya ka ka ci gaba, kuma ci gaban nan zai taya kasan shi ma ya gyaro.
Muna da ƴan mata waɗanda ba su da ƙarfin da za su tafi kaman zuwa makarantar boko musamman, wanda shi ake kishirin rayuwar duniya. Wanne irin kira zaki wa su uwayensu domin su sa su turba gaskiya na batun zuwa makaranta?
Yaran mu haƙƙi ne akan mu, kuma of course farkon abinda Annabi ya ce shine mu tabbata mun tada yaranmu da tarbiya mai kyau, amma tarbiya da ilimi suna tahiya tare. So haƙi ne akan mu ba yaranmu abinda ya kyautata, ya fi kyau a cikin rayuwar nan, don ba su suka roƙe mu mu haife su ba, mu muka kawo su cikin duniyar nan. Kuma haƙi ne akan mu mu ba su abinda ya fi kyau don su ci gaba, don su ma fi mu in suka girma. So nauyi ne akan mu mu tabbata cewa mun ba su duk abin da ya fi. Kuma mu problem din mu shine wani lokaci mun cika son kai, sai mu ta ci gaba muna barin yaran mu su su je su nema ma kansu. Amma ya kamata kowaye ne da zai haifi yaro ya tabbata addu'an shi, fatan shi shine yaron shi ya girma ya fi shi. So da duk ƙarfin da kake da, da duk gurgurdon da Allah ya baka, ka tabbata ka ba yaranka abin da zai taya shi ya ci gaba. Gobe baka sani ba, taimakon nan da kai, addu'an da yaranka zai yi, wallahi shine zai zama maka sadakutun jariya insha Allah. So ka ji tsoron Allah, ka san cewa wannan nauyi ne akan ka, haƙi ne akan ka da zaka yi komi ne, ko da zaka sai da abin da kake da. Don kamar mu muna da makaranta, kuma wallahi wannan term din da muka shiga, akwai wani da ya saida gidan shi don ya biya school fees don yaron shi ya zo makaranta. Ya saida gidan shi, yanzu yana gidan haya don ya samu kuɗin, don ya san darajar karatun da yaron shi ke samu.
To wane irin kira zaki wa su ƴan mata matasa da suke yawo tasha-tasha, kuma uwayensu suna so su yi abin ƙwarai amma ba su yi?
To na mace gaskiya in ba su daraja kanta ba, ba ta so kanta ba. Abin da zan ce shine in baka ba kanka respect, ba self respect, ba wanda zai taba respecting ɗinka. Kuma abin da kai yau wata rana zai dawo ya zama maka abin da zai kawo maka ciwo. So kada ka ga kaman kana da kanka na kada kai kana abubuwa yanzu kana son kai rocking life yau din ka iya. Don komai ka shuka yau, wata rana zaka zo kayi yawa. Exactly. So ka ji tsoron Allah, ka yi komi a hankali, komi da lokacinsa. Amma in ka kuskura ka cuci kanka yau, wallahi za ka ji makanka ciwo a gaba, don ba abin da za ka yi da ba zai zo ya zama maka abu a gaba ba. So ka yi komi a hankali, kuma ka san cewa komi sai da haƙuri. In dai kana neman daɗin duniya, sai ka yi haƙuri, ka shuka abin da ya kamata don ka ji daɗin girmanka. Akwai wani abin da wani ya faɗa ma ƴaƴana wata rana da ya gansu, wata mata ce ma, in fact ta ce ka ji daɗin tsufanka, ka yi aiki da ƙarfi in kana ƙarami, ka ji daɗin yanzu da kake ƙarami za ka wahala in ka tsufa. Kuma na so wannan nasihar da ta bashi.
Murya Ato Muhammad, murya Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Yayin da hukumomi daban-daban suke faɗi tashi da kuma yin kiraye-kiraye kan muhimmanci da martabar ilimi ga cigaban kowace al'umma, wani malami a jami'ar Modibo Adama da ke Yola, Dr. Abbas Bunu Bashir, ya ce harkar ilimi ya zama tamkar karin maganan nan da ake cewa in dambu ya yi yawa baya jin mai. Dr. Abbas ya bayyana haka ne a tattaunawa da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona a Jalingo.
maganan ilimi a jihar Taraba da ma arewa maso gabas ce ma duk arewan gaba daya sha'anin ilimi ya shiga wani irin halin da za a ce haula'i domin me ilimi ya lalace gaba daya ba za a ce ba a kokari ba ana yi gwamnati na kokari mutanen kasa suna kokari amma kokarin mu har yanzu bai kai mu inda ya kamata mu je ba a zan ba da misali mu dauka tunda anan muna maganan mu ne anan Taraba tukuna mu dauki na Taraba sai mu ga abin da yake faruwa a Taraba daban ne da abin da yake faruwa a wasu wurare ko kuma duk ɗaya ne ko kuma wasu sun yi kama ka dubi jihar Taraba kawai a cikin jalin Goloka Gamme muna da makarantu ala misali na primary sun fi 80 da wani yau wa'annan makarantu zaka bincika ka yawo a gari wasu ba za ka gansu ba amma ga suna an yi listin nasu a primary board ina da statistics din wasu din makarantu suna nan ga sunan a takarda a zahiri ma zaka ga wasu din suna nan amma ba za ka kira su makarantu ba domin me mutane sun maida su wani abin yaudara na neman kuɗi ne ba ainihin karatu ake yi ba yanzu makarantun gwamnati yanda Allah ya yi su da girman su da yawan su ba su da amfani sosai ga mutane domin me abinda ake kira ingancin makarantun kusan babu shi me ingancin makarantu Malam Bature zai ce quality na hanyar ilimi din babu shi in muna maganar quality mu dauki abu biyu ingancin malamai da ingancin yanayi inda ake karatu mu dauki ingancin malamai tukuna muna da malaman ne in muna da su nawa ne in akwai su mun san nawa ne su din nawa ne qualified waɗanda suke da training ainihin su malamai ne wallahi ma sani da yawa yanzu suna shiga aikin malanta ba don wai sun yi karatu ko kuma suna da ilimin malantan bane a'a suna yi ne don su rasa abin da za su yi kai ba ma a secondary ko a primary ba ka je jami'o'in mu yanzu na rantse maka da yawa suna neman aiki su karantar a jami'a yanzu ba don wai suna da interest na karantarwa a jami'a bane sun rasa abin da za su yi ne jami'o'in kuma sai su dauka don su ma sun rasa wanda za su dauka su yi musu wannan aikin gaba daya sai a taro a lalace ka je wani secondary school akwai wani survey da muka yi a Adamawa wani lokaci tsakani da Allah wani wanda ya history yana karantar da mathematics a Dobeli secondary school me za a ce da wannan wani bai san ma me science ba a sa shi ya karantar da subject da ya kama da science to al'amuran yana da yawa bamu da malamai that are qualified na ɗaya kenan sannan waɗanda muke da su din kuma kamar da nace maka sun shiga malanta din nan ba don wai suna so bane don shine kawai suka samu saboda haka me nake magana ba interest baka da qualification baka da interest sannan baka da abin da zaka karantar me zaka karantar da yaran nan wani yace akwai university sallamu ya taba cewa malaman mu na yanzu wasu ana koya musu yanda zasu karantar ba a koya musu abin da zasu karantar din problem din kenan an koya maka pedagogy babu content me amfanin sa so in ka bi daga malaman primary malaman secondary da sauransu duk tafiya iri ɗaya ne ba ingantattun malamai a inganci babu a namba nasu yawan su babu sannan kuma a interest in babu na wannan kenan ta wani fannin kuma mu koma ta gefe ɗayan na yanayin wurin karatu azuzuwa kai yanayin makaranta ma gaba da su ka je makaranta ka ga azuzuwan makaranta ruwa ya kwaye kan makaranta ayi wata 5-6 ba ai tunanin ma cewa a zo a maida wannan roof din ba ina yaran za su yi karatu damina ya shigo su zauna karkashin bishiya an fara wannan karantarwan kuma iskar ruwa ya zo su gudu su koma gida su yi fama da karatu ne ko gudu domin lafiyansu kaga ba karatu sannan inda ma ake da azuzuwa din kayan da ake karantar da su din babu teaching aids babu su wani makaranta yake teaching aid yanzu ya ma za su yi sami teaching aid ba proper budgeting for education nawa ake budgeting for education nawa ake ba education budget din kusan babu wanda aka yi budgeting for education yana isa wajen su ne abinda isa wajen su mai aka yi da shi corruption ya cinye saboda haka is a generic problem duk yanda ka bi ta maganar ilimi ya shiga wani hali a Taraba yanda na bada misali na Taraba wallahi ni na hakikance duk yawancin jihohin mu na arewa haka zaka samu watakilan fidda Kano da watakila irin su Yobe waɗanda suna da wannan ma bamu je sosai bane bamu sani ba su Gombe ka gani su waɗannan su watakila sun san inda dare inda yake musu ciwo sun san abin da suke amma tsakanin da Allah yawanci yawa jihohin mu na arewa ba su damu da wannan ba
Mazaro da Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Solomon Abu wanda ya daidai da sautin shirin anan ni sahabu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe
yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya